This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 3 ga watan Janairun shekarar 2025. Bayan kun sha labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro na Hassan Maina Kaina, wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan bayanan ma'aikatan sojin Najeriya wadda ke cewa taɓarɓarewar tsaro a yankin Sahel kai tsaye ne yake shafan tsaron Najeriya. A yau za mu ba ku dama ne ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan kowane irin maudu'i na zaɓin ranku domin jan hankalin mahukunta akan buƙatunku da ma na yankunanku. Kamar kullum, lambar mu ita ce 202-980-6850. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun saki samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da hukumar FBI suna gargaɗin hukumomin tsaro na tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da su yi takatsantsan game da yiwuwar sake samun waɗanda za su yi yunkurin kai hari, irin wanda ya fara a jajiberin sabuwar shekara a New Orleans, wanda ya kashe mutane aƙalla 14. A cikin wata sanarwa ta sirri ta haɗin gwiwa da aka fitar yau Juma'a, hukumomin tarayya sun gargaɗi hukumomin ƙasar 18,000 da ke tabbatar da doka da oda da saka ido kan yiwuwar sake samun harin ko kuma samun wasu harin daga ƙwarin gwiwar da hararen afkawa da manyan motoci cikin dandazon jama'a suka haifar. Sanarwar ta ce irin waɗannan hare-haren za su iya zama abin sha'awa ga masu son kai hari idan aka yi la'akari da sauƙin siyan motoci da kuma ƙarancin fasahar da ake buƙata don kai harin. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson zai ci gaba da zama kakakin majalisar a zagaye na farko na zaben yau Juma'a, yayin da Majalisar Dokokin Amurka ta 119 ta fara zama. Johnson ya lashe ƙuri'u 218 wanda ya isa ya ci gaba da aikinsa. Majalisun wakilai da na dattawa sun shiga sabon zama yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke karɓar rinjaye daga 'yan Democrat, kuma Senator Mitch McConnell ya fice daga shugabancin jam'iyyar a karon farko cikin shekaru 18. Tun aka zaɓi Senator John Thune na jam'iyyar Republican domin ya jagoranci Majalisar Dattawa a matsayin shugaban masu rinjaye. 'Yan jam'iyyar Republican na Majalisar Dattawa za su riƙe da rinjaye da kujeru 53-47 da ke ƙasa da ƙuri'u 60 da ake buƙata don ciyar da mafi yawan dokoki gaba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun koma kusa da wani gari yau Juma'a zuwa wani muhimmin gari a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda suka kusa ƙwace wani yanki da ke kusa, kamar yadda majiyoyi suka shaidawa AFP. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 wacce ke samun goyon bayan makwabciyarta Rwanda da sojojinta sun ƙwace yankuna da dama na gabashin DRC tun shekarar 2021. Lamarin da ya raba dubban mutane da mahallansu tare da haddasa rikicin tsakanin bil'adama. An soke tattaunawar da Angola ta shiga tsakani da shugaban DRC Felix Tshisekedi da takwaransa na Rwanda Paul Kagame. Ba zato ba tsammani a tsakiyar watan Disamba saboda rashin jituwar da aka samu kan sharɗin yarjejeniyar zaman lafiya. Daga ƙarshe yau Juma'a, hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol da aka tsige biyo bayan takun saka na tsawon sa'o'i 6 tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban ƙasa masu ra'ayin riƙau. A cikin wata sanarwa, tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama Yoon ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin. A wani samami da aka yi da sanyin safiya a wata tawagar masu bincike da jami'an tsaro, waɗanda suka samu goyon bayan 'yan sandan kwantandar tarzoma kusan 3,000 sun isa haraba gidan gwamnati na yau da ke tsakiyar birnin Seoul, a zaman wani ɓangare na binciken tayar da ƙayar baya da kuma cin zarafi. Tawagar masu binciken ta samu damar wuce wani rukunin soji da ke gadin wajen harabar, a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar Koriya ta Kudu, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Duk da haka, hukumomi ba za su iya keta tsarin tsaron cikin gida da hukumar tsaron shugaban ƙasar ta bayar ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ba da bata lokaci ba, yanzu ko bari mu koma ga Hassan Mai na kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda rundunar tsaron Najeriya ta ce sukukucewar tsaro a yankin Sahel na yin tasiri kai tsaye ga shanin tsaro a Najeriya. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce aika-aikar ta'addanci a yankin Sahel na yin tasiri kai tsaye ga shanin tsaro a Najeriya. A saboda haka, rundunar sojojin Najeriya za ta nemi haɗin kai daga ƙasashen makwabta don a guji tare a tsira tare. Wannan na ƙunshi ne cikin wani taron manema labarai da daraktan sashen tattara bayanai a kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ya yi, inda ke cewa:
Terror activities in the Sahel region as well as in the West African region have direct consequences on the security situation in our nation.
Aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin Sahel da sauran sassan yammacin Afirka na da alaka ta kai tsaye da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. 'Yan ta'adda ba wai kawai sun addabi ƙasarmu ba ne, amma sun zama barazana ga duniya da ma ƙasashe. Saboda haka, ya zama wajibi a gare mu a matsayinmu na sojoji, ba kawai za mu mai da hankali ne a matsalolin da ke addabarmu ba a cikin gida ba, a'a, za mu nemi haɗin kai daga ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasashe na shiyoyi don tinkarar ƙalubalen 'yan ta'adda.
To, amma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da alaƙa ke ƙara kurkucewa tsakanin Najeriya da Nijar, biyo bayan zarge-zargen da shugaban ƙasar Nijar ya yi cewar Najeriya na yi wa Nijar makarkashiya a sha'anin tsaron ƙasar ta. To, shin Nijar ɗin za ta ba da haɗin kai kuwa? Abbas Mumini masanin tsaro ne a jamhuriyar Nijar.
Magana ita ce, kowa san da yake harkar tsaro ne, shi harkar ta'addanci ba ta san iyaka ba. Kenan ba ta san Sahel ba, ba ta san Najeriya ba, ba ta san Nijar ba. Tabbas ba ƙasar da ke iya ciwo kan rashin tsaro ita kadai. Yayin da kowa san arewacin Najeriya ya taɓarɓake, kuma lokacin taɓarɓakin arewacin Najeriya ya yi nasaba da an ragargazar da Libya, makaman Libya sun shigo yankin Sahel, Mali ya zauna, daga Yahuto da Alger ya zauna Mali. Ake rarraba shi cikin sauran ƙasashen. Dole ne ana son a ci yokan matsalar gaba ɗaya, dole sai an diba hanya guda. Akwai wasu ƙalubale tun da mu muna zargin Najeriya da cewa suna alaka da sojawan Turai, musamman na Faransa, Niger tana da zuwa tuhuma da take ma Najeriya. Har kenan waɗannan ƙorafe-ƙorafen, in akwai su, akwai matsala ta haɗa kan juna, haɗa kan sojawa, rundunar sojawa, ganin cewa an yaƙi ta'addanci. Dole ne sai an diba hanya guda, kamar yadda an kasa wannan First Mixed Meeting National, wadda Benin ma ta ba da haɗin gwiwanta. Tsakanin Niger, Cameroon, Chad da Najeriya, da yankin tafkin Chad. To, in ana iya samu yadda wannan rundunar sojan ta yi abin a zo a gani, ta yi taka rawa musamman wurin durƙushe 'yan ta'adda, kamar in an haɗa da G5 Sahel. Kenan in ana iya samu abu kamar haka, wanda ya yi wannan ɗin ƙungiyar ɗin wadda za ta haɗa musamman ƙasar Najeriya da kuma ƙasashen yankin Sahel, tana yiwuwa G4 ne za a yi, G4 Sahel da Najeriya, amma sai an fahimtar da juna bisa ga ƙorafe-ƙorafe ƙarfin da Niger ke yi zuwa ga Najeriya da cewa suna ba wa sojan Turai wuri suna horon Lakurawa ana kawo musu Niger hari.
Ya za a yi su sojoji da ba sa siyasa a mai da siyasar nan share daya domin tunkarar matsalar tsaro kasa.
Abin da Niger ba ta iya ganewa shine bayan juyin mulki duka abin da ya faru tsakanin Niger da Najeriya sauran mutanen da an hudda musu ma rigar zama ɗan ƙasa Najeriya suke. Daga Najeriya ne suke wallafa labaruka iri-iri an kai musu sojan Niger hari an kashe kaza an yi kaza an yi kaza. To duk waɗannan abubuwan su ne ke ba wa Niger damar cewa tabbas Najeriya har yanzu ba ta yi na'am da kamar in ce ikon Niger ba. Kenan dai har yanzu Najeriya tana bayan tsohon ikon farafulla tunda an ba musamman da an ba su wannan ƙorafe-ƙorafe in dai ba an samu an fidda su ba. Kuma daga Najeriya ne Najeriya ita ce za ta nuna tabbas ita ce ta shirya ta yi na'am da cewa
ta gwada da gaske take a haɗa kai a yaƙi ta'addanci.
Yawa a yaƙi ta'addanci in ba haka ɗin ba za a yi bangan da za a yi wannan sojan a nuna musu da cewa ana iya a haɗa kai wuri guda a yaƙi ta'addanci cikin wannan yankin ba ma yankin Sahel ba kaɗai har abin da ya shafi Najeriya. Ai mu yau an ɗauki matsayin Najeriya a haɗa ta da Niger sai mu ce mu Najeriya dole mu ita ce ke nema gare mu saboda yanda Niger ke kare ƙasanta da ƙaramci abubuwan da gare mu karamcin soja karamcin kayan yaki da Najeriya tana da hiye da nawa bisa ga Niger kenan sai in ce dole ne kuka ne suke saboda Niger ta bar wannan force mix mitina suna ta futa ita kuma Chadi ita ma ta zo an yi wannan attack din Marshal Idrissa Deby ya nuna rishin jin dadin shi yanda ake ta hiyar da ita wannan kungiya ina ga Chadi ita ma
barazanar janye kasar shi daga
yayi barazanar janye kenan matsalar daga ina cewa ina tsammanin daga Najeriya ta hutu.
To amma ga masanin tsaro a Najeriya kuwa Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel ya ce Najeriya da Niger ba su da zaɓi illa su yi aiki tare domin a guji tare a tsira tare.
Idan ka diba girman iyakar da ke tsakanin Najeriya da Niger kusan ba su da mahita dukansu biyu dole ne su shiga haɗaka don su gudu tare su tsira tare. Wannan shi ne ya sa magabata suka ƙulla yarjejeniyoyi iri-iri tsakanin ƙasashen biyu. Akwai na tafkin Chadi, akwai na tekun River Niger kenan, akwai dai gasunan-gasunan, akwai Niger-Nigeria Joint Development Commission, gasunan-gasunan, akwai kafafe da yawa na haɗaka wanda ke tsakanin wannan ƙasashen. To a irin wannan lokaci inda za a ce rai ya ɓaci har ake kalamu waɗanda tunaninmu kalamu ne wanda bai dace ba, tunda misali akwai kafa na diplomasiya inda aka amince in kana da matsala kana iya gabatarwa to duk baka yi wannan ba ka je ka yi amfani da wayan sanyoyi na daban. To abin da ya kamata shine hankali ya rinjayi irin wannan zicciya a zauna duba irin amfanin haɗin kai da ba rarrabuwan kawuna ba. Waɗannan 'yan ta'adda da sauran barayi da muggan mutane wanda ke tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da wanda suke gittawa ta Sahel ɗin ba farwarsu. In ƙasashen nan sun haɗa kai ba su haɗa kai ba za su ci gaba da abubuwan suke yi. To haɗin kan tsakanin ƙasashen shi zai taimaka a magance su.
Dr. Kabiru Adamu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aikina da ke birnin Niamey Sule Mumini Barma da kuma Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kanan Dabo, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tragedy Hassan Maina kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu bude muku layi sai a shakata da wannan faifan. To madalla da fata an shakata da wannan faifan, sai ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku akan wato maudu'in da kuka zaba wanda za ku ja hankalin mahukunta akan bukatunku da ma irin bukatu a yankunanku. Mun samu kira da farko daga jihar Nasarawa. Ni ne a Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Madalla alhamdulillah, kuna tare da babawo mai hango ne na cikin garin Gitata.
To bismillah malam babawo.
Yawwa alhamdulillah, kamar yadda ra'ayi na yau zai karkata ne maganar tsakanin Nijar da kuma Najeriya akan maganar da shugaban kasar shugaban yayi akan maganar halin da suke akai. To ni ina kira a garin su, a gaskiya Nijar da Najeriya akwai yawantaka na addini, akwai yawantaka na auratayya. Ya daɗi ba ce a ce an samu matsala irin wannan, domin ka ga maganar farko lokacin da shugaban sojoji na Najeriya sun ji sun yi zama da shi, to kuma ƙasa bai kamata a ce ya fito ya rika faɗin irin waɗannan maganganu ba. Da Allah ba buƙatar ya janye a kan.
To mun gode malam babawo. Gabar mu je Abuja. Wani ne a Abuja?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To kuna magana da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar hukumar kin bude da a jihar Sokoto. Na kira ku anan ji da ɗan albasa ne a Abuja.
To bismillah malam Aminu.
To ni zan yi magana ne akan shugabanninmu na Najeriya. Kamar irin al'ummar sun ka ɗaukar muna a lokacin da ta kawo wannan madafan iko, to muna ƙara suna mu cewa lokaci ya kai da za su cika wannan al'ummar, domin ana wanke cikin ya yi tsohon gobe don saboda zaɓe na ƙara fitowa shekarar za mu shiga na sun za su kama haƙƙin neman zaɓe, to suna sun cika mana al'ummar sun ka ɗauka domin zuwa gaba hukumar zaɓen su a wannan kudurin.
Mun gode malam Aminu mai albasa. Bari mu kaɗa zuwa jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Mai magana Isiyaka Usman mai goro wuri yau ke karmar kuma gasar a jihar Taraba.
To malam Isiyaka mai goro bismillah.
Gaskiya abinda zake kira ga mai girma da falanci inda ya haru da mano talaka mai wakilan Taraba ta gaskiya, don Allah ya tuna da alƙawarin da ya yi wa al'umman garin wuri zuwa kan jirgi, don Allah ya taimaka ya duba wannan hanya idan da ni ta yi wallahi fitama. Ya zame ma mutane matsala a gurin ne sai dai a dukkan ruwa, to don Allah alkawarin da ya yi na kulbati da ya yi alkawari, don Allah ya cika bana alkawarin ne domin yi zaɓe.
To mun gode malam Isiyaka mai goro. Bari mu je jihar Kaduna. Wani ne a Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaran Marga cikin Kaduna.
To malam Ibrahim, duniya na sararinka.
To ni yau ra'ayi na dangane da yanda muka ga farashin mai ya sauka, amma har yanzu akwai wasu gidajen mai da ba su sauke faraki ba. Mun sani akwai hukuma ta DCR yana da kyauta aikinta, ya kamata a ce an samu sauki, su kuma su ce ba za su rike lisansu bisa ga saukin da aka samu ba. Na gode a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim Alaramma. Bari mu je jamhuriyar Nijar. Wani ne a Nijar?
Assalamu alaikum baba Yakubu Makeri.
Wa alaikum assalam.
Malam Ali shugaban kudan murya Arewa Dogon Zuciya cikin jamhuriyar Nijar.
To malam Ali, duniya na sauraron ka.
Ina ba ku dubban gaisuwa kuma ina muku barka da sabon shekara duka duniya gaba daya.
Yawwa.
Abin da ra'ayi na bisa ga wannan shugabanni na mun kasashen Afirka. Kuma shekara 2025. Na ta inda za a yi zaɓe na tsakani da Allah. Duk wanda kuma ya samu a tsaya kuma a kama mai shi aiki iko ne da shirin na gode murya Amerika.
To mun gode.
Malam Ali na shugaban kulan murya Arewa Dogon Zuci a cikin jahohin Nijar.
To mun gode. Mun gode kwarai da gaske Malam Aliyu. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Jihar Bauchi Ibrahim Barfi Shalawu daga karamin kuma gamawa.
To Malam Ibrahim bismillah.
Yawa da farko dai wannan shawarar ya kada da muka shigo wani Allah samu shigo da cikin sa'a.
Amin.
Alheri ne suke ciki, Allah ba mu sa'a, kuma shirgin suke ciki, Allah tsare mu.
Amin.
Kuma wannan masifa da suke addu'a mu, Allah kawo mana sauƙin sai Allah.
Amin.
Eh shugabanni kuma addu'a ya kamata mu, Allah a musu addu'a shugabanni, ba a zagin shugaban. Daga Ibrahim Burfi shi na Udu Bukar Hukumar Gama. Na gode, ya ta hila ta zuwa yawa.
To mun gode malam Ibrahim daga karamin hukumar gamawa a jihar Bauchi. To yanzu muna da wani wane ne akan layi?
shugaba Zaire yake magana daga karamar hukumar Mr. Jihar Bauchi.
Bauchi to har yau dai muna Bauchin kenan, bismillah.
To rai na dai na kira da dan majalisar mu na jiha honorable Mr. Kiyaya, in a wannan shekaran din da ya fice da shi a wannan shekaran ya farka fa. Don kike da rai ta kade ta rike al'umman tiro majalisar wata ake amfana da ita. Don dan majalisar na baya da ya karba hannunsa na jam'iyyar PDP motoci ma ko wutafi ya raba. Saboda haka shi ya farka daga bacci, ayyukan da ya alƙawari zai yi ya kokari ya ga ya cika.
To mun gode shugaba Gaye, bari mu koma jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
To kuna magana da Afirka sunan nake ungwara wadata tawa jamhuriyar Niger.
To bismillah.
Ra'ayina da zan bada a yau, ra'ayina da zan bada shine kira na zuwa ga al'ummar ƙasar Niger. Don Allah da Annabi mu haɗa kanmu mu gina ƙasar mu ta Niger. Sai ku ci bai kawo mu ƙasa alheri. Idan muna son mu ci arzikin ƙasar mu na Niger cikin kwanciyar hankali, to mu kama ma waɗannan sojojin na Senate, saboda sun ɗauko niyya insha Allah su gina wannan ƙasa. Kun mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a, shi ne adda muhimmanci. Sai ku ce yaɗa labaru waɗanda ba su da kyau cikin yanar gizo-gizo ba alheri na ba. Muna fatan Ubangiji Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya cikin ƙasar mu ta Niger.
To madalla, yanzu ku bar mu je Sokoto birnin Shehu. Wane ne a Sokoto?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Wani ku suna na Abdulrashid Jula Musa Gwadabawa.
To Malam Abdulrashid, bismillah.
A kira guda biyu zai kwance ko na dan muna kun a gidan America. Don Allah su dawo mun da shirin bayyana ra'ayi da muke yi. A wannan shi kuke sa da safe muna bayyana ra'ayin mu. Gaskiya wannan shirin yana ƙayatarwa kuma muna isa sako kai tsaye. Sakon yana kai ina mu abin da muke so muna bukata da Allah ku dawo mun da wannan shirin da muke. A wannan shirin na bi ina ƙara kira ga dan kwangila da ke aikin ni. Kula da hutun nefa ta gurba wannan kaba kwangila. Har yanzu a muna ba shi jiya, muna ba shi jiya ce. In har yanzu ya fatan gamu da cewa kwanan baya dan zai ya dan a fara yin aiki, amma yanzu har yanzu dai kashi daya duk da biyu a kwanta a gurba. Muna kira gure shi muna ce mu ko kuma muku zan tanya jin da Allah ya dawo ci gaba da aiki a kuma.
To mun gode kwarai da gaske Malam Abdulrashid, bari mu je jihar Neja. Wani ne a Neja?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Safiyani mai kwarya, guda shirin muka gane Niger State.
To bismillah Malam Safiyani.
To ni kiran da zan yi zan kira ne ga shugabannin mu, shi wa Allah, shi wa girman Allah, musulmin mu da kristocin mu da duk wanda ba zai da addini, su tausaya mana a ƙasar nan. Shugabanni muna cikin wani hali mu talakawa, don Allah a duba mu, don Allah a duba mu. Waɗanda ke jin daɗi a ƙasar nan kashi ɗari kashi ɗaya ke jin daɗi, kashi 90 ba sa jin daɗi ta tara. Saboda haka don Allah don Annabi a tausaya mana, a duba mu, a gani dai abubuwan da muke ciki, halin da muke.
Mun gode kwarai da gaske Malam Safiyadin mai kwarya, bari mu je jihar Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba, Bina Sokoto a Najeriya, daga nan jihar Kwara.
To
ina kira musamman ma ga manoma kuma taurin talakawa waɗanda suka samu abincin su, to mutum ya taka tsantsan. Akwai 'yan baranda waɗanda suke tsaye a amfanin gona na talakawa, sai ya tsara su koma sai samu su, to sai taka tsantsan. Kowa ya gaba da ƙasar nan take, duk abin da ka samu kai kokari da zakewa ka koyi a jinka. Wannan ita ce gudun mata, na gode.
To mu ma mun gode Bello Garba. Yanzu bar mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Baba ya kuma gari, barka da dare, barka da aiki.
Yawwa.
Kana tare da ICR Kishin Najeriya daga hawan kai da kuma so ba jihar Kaduna.
To bismillah Malam Isa.
To Allah ya saka da kairi. Ni kira na da nake so in yi gaskiyan al'amari, ina so in ji hankalin sanatan mu na Zowan da kuma dan majalisun mu na tarayya. Sabili da su kalli hanyar nan namu daga cikin garin Zaria zuwa Fambeguwa. Ta shike zuwa Saminaka, ga ta ci hanyar gwamnatin tarayya ne. Kani har ga Allah mun wannan sanatan namu na Zowan da yan majalisun tarayya sun ba mu kunya tsakani har ga Allah. Muna kira a gare su su kawo mana ɗauki a kan hanyar na Zaria zuwa Fambeguwa zuwa Jos. Tsakani har ga Allah hanyar ta zama tarkon mutuwa. Sabili da mu yanzu su a matsayin da yan majalisun mu na tarayya su ne idonmu a wajen shugaban ƙasa. su iyaye su samu a yi mana wannan hanyar sabida hanyar ta zama tarkon mutuwa. Babu ya kuma gari na gode Allah saka da lahiri.
To mu ma mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Adamawa. Wane ne daga jihar Adamawa? Kai. Yawwa, wa alaikum salam. Malam na Adamawa.
Kai kana da Salu daga Gudumiya, karamar hukumar Hon a jihar Adamawa.
To Malam Salu, bismillah, duniya na sawarinka.
Yawwa, to ni dai ira zanyi ga gwamnati Ahmadu Barkin tun na jihar Adamawa a taimaka a gyara samun aikin gyaran hanyar Gudumiya da ta taso daga babbar hanyar Mobido a cikin garin Gudumiya. To ni wallahi muna shan wahala a lokacin damuna. Haka muna kira ga gwamnati Ahmadu Barkin don Allah ya taimaka.
To mun gode kwarai da gaske Malam Salu, bari mu kada zuwa makauciya jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Aminu mai shayi, Aminu mai shayi na garin Garbatu da karamar hukuma ta Baliza Taraba.
Bismillah.
Zan yi maraba da shigowar sabon shekara da al'umma duniya baki daya. Sannan kuma zan yi kira da gwamnatin mu da jihar Taraba. Domin muna da matsala na hanyoyi waɗanda ma gadadi suka ɓatsalle, kuma sannan akwai rashin hanyoyi a jihar Taraba mai inganta wanda ya kamata gwamnatin jihar Taraba da dukkan waɗanda suke Abuja su haɗa kai da gwiwa da ƙarfi da ƙarfe domin a gyara mana waɗannan hanyoyi domin mu ji daɗin sufuri. Na gode.
To mun gode kwarai da gaske Malam Aminu mai shayi daga jihar Taraba da kuma kiranka muka kawo ƙarshen wannan shiri na daukan wayoyinku, sai kuma gobe. To madalla, yanzu ko ga Sarfili ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, baba, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da hukumar FBI suna gargaɗin hukumomin tsaro na tarayyar jihohi da kuma ƙananan hukumomi da su yi takatsantsan game da yiwuwar sake samun waɗanda za su yi yunkurin kai hari irin wanda ya faru a jajiberin sabuwar shekara a New Orleans, wanda ya kashe mutane aƙalla 14. A cikin wata sanarwar sirri ta haɗin gwiwa da aka fitar yau Juma'a, hukumomin tarayya sun gargaɗi hukumomin ƙasar 18,000 da ke tabbatar da doka da oda da su sa ido kan yiwuwar sake samun harin ko kuma samun wasu harin daga kwarin gwiwa da hare-haren afkawa da motoci cikin dandanan jama'a ke basu. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson zai ci gaba da zama kakakin majalisar zagayen farko na zaben yau Juma'a, yayin da Majalisar Dokokin Amurka ta 119 za ta fara zama. Johnson ya lashe da ƙuri'u 218 wanda ya isa ya ci gaba da aikinsa. Majalisun wakilai da na dattawa sun shiga sabon zama yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye daga 'yan jam'iyyar ke karɓar rinjaye daga 'yan jam'iyyar Democrat, kuma Senator Mitch McConnell ya fice daga shugabancin jam'iyyar a karon farko cikin shekaru 18. 'Yan Taiwan M23 da ke samun goyon bayan Rwanda sun koma, wato sun kama kusa da wani gari yau Juma'a zuwa wani muhimmin gari a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda sau kwace wani yanki da ke kusa, kamar yadda majiyoyi suka shaidawa AFP. Kungiyar 'yan Taiwan M23 wacce ke samun goyon bayan makwabciyar Rwanda da sojojinta sun kwace yankuna da dama na gabashin DRC tun a shekarar 2021.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gubal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Rob McLean. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin, sama amin. Wassalam.